Sanarwar ta ce rangwamen farashin da aka samu ya zo daidai ne da faduwar farashin man fetur a kasuwar duniya. Kuma sanarwar ta kara da cewa kamfanin na Dangote yana son rangwamen farashin ya isa ga talakawan kasar domin sauƙaƙa musu halin da suke ciki da kuma bunƙasar tattalin arzikin kasar. Yan kasar dai na ci gaba da cewa ba kasafai rangwamen farashin ke isa gare su ba. Hakan ya sa na tuntuɓi Alhaji Zarma Mustapha da ke matsayin shugaban sashen gudanarwa na ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu IFMAN ta wayar tarho, inda na fara da tambayar sa game da sassaucin farashin litar man fetur da kamfanin Dangote shelanta da kuma korafin talakawan kasar na cewa saukin farashin da ake samu baya isa gare su, sai kada baki yake cewa.
Eto, gaskiya yanayin yadda shanin harkar mai din yake abu ne wanda yake ya kamata a yi la'akari mutane su lura cewa ba abu bane wanda yake kaman kowane irin kaya na kasuwa. Abu ne wanda yake in aka zo aka rage kaya, aka rage farashi, kana da kaya hannu, ba za ka iya sai da wannan kayan a ƙasa da yadda ka saya ba.
To ka batun sauki da ka faɗi, yaushe kuke ganin talakawan wato Najeriya za su sayi mai sauki a gidajen mayukanku?
Eto, abin da yake faruwa ba yin 'yan kasuwa ba ne. Abu ne wanda yake policy na federal government da ta yi regulating ɗin ita downstream subsector, wanda yake kasuwa ita za ta yi hali, za ta yi kanta. Abin yanayin yadda muka same shi mu haka za mu sai da shi.
Sada Dikko ɗaya ne daga cikin masu hada-hadar man fetur a ƙasar. Ya bayyana cewa matakin da kamfanin na Dangote ke ɗauka na sassauta farashin man fetur ka iya tasiri wajen sauƙaƙa farashin litar man fetur a ƙasar.
Lahu talakan Najeriya an yi breaking wannan monopoly na NNPC. Dangote yana iya zama shi ne determining factor na farashin mai a ƙasar nan. Tunda Allah ya bashi capacity, yana da refinery ɗin kuma suna refining.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Nasir Mai Nasara, manazarcin tattalin arziki a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke jihar Sokoto, na ganin kwangaba kwan baya da farashin litar man fetur ke yi a ƙasar ka iya sanyanya gwiwar masu son zuba jari a ƙasar.
Yawanci 'yan kasuwa suka yi kasafi cewa za su sayi abu kaza akan kaza, za su sayi abu kamar misali shi farashin, duk wanda ya yanke hukuncin zai sayi lita akan kaza. So duk lokacin da aka samu wani canji, so za ka ga wannan ainihin shawara da yake dole sai ya dawo ya sake canza ta. Sannan kuma baya ga kana akwai wanda ake dan samun kalubale abin da shafi saka hannun jari. Mahi yawanci masu saka hannun jari ba su son irin wannan sha'ani na hawa da saukan farashi, saboda yana kare mu mutun gwiwa. So duk wanda ke saka jari baya son irin haka din. So mahi yawanci zaka ga wasu ke saka jari a kasashen waje, jikin su zai mutu, ba za su kawo kudin su su sa anan ba.
Yan kasar dai na ci gaba da kokawa bisa matsatsin rayuwa da suke ciki biyo bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.